Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen Hausa da Sauraronmu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
Asare assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa Sojojin Amurka na ƙara ƙaimi wajen yakin da ake yi a Afghanistan na kokarin ganin an fita take kungiyar ƴan ta'addan nan na ISIS dake arewaci da kuma kungiyar Taliban da suke kudanci da mayammacin ƙasar. Wannan ƙarin matsin ƙaimin ko ya biyo bayan ƙarin kokarin da Afghanistan din ke yi ne na ganin ta kakkabe dukkan kungiyar IS kana ta kokarta wajen kawo shawo kan kungiyar Taliban da ta kawo ƙarshen bambancin dake tsakaninta da gwamnati ta zo a yi sulhu. Mahukunta suka ce ga bisa dukkan alamu wannan yunkuri na samun nasara musamman ma a arewacin kasar inda harin ranar Juma'a ya dalilin mutuwar mutane da dama a arewaci ciki har da babban komandar kungiyar ta IS wacce wata bangare ce ta kungiyar dake Afghanistan a jiya Asabar dai sojojin na Afghanistan sun tabbatar da mutuwar komandan IS wato Qari Hikmatullah sakamakon harin da aka kai a gundumar Darzab inda yake nan ne daya daga cikin tungan ƴan kungiyar ta IS Gwamnan Lardin Maulvi Latifullah ya faɗa wa wannan gidan rediyon cewa ko baya ga kashe Hikmatullah shi ma na hannun damansa an kashe shi domin ko an binne dukansu biyu a tsakar dare a kusa da wani ƙauye inda kalilan daga cikin yan kungiyar ne suka halarci wannan jana'iza ta su Har yanzu ana ci gaba da faɗa a ƙasar Syria musamman a garin dake gabashin Gauta inda ƴan tawaye ke rike da sauran wannan garin Sai dai 'yan tawayen sun ce sojojin gwamnati sun zuba wa yankin wani bom mai guba a kan fararen hula da ke yankin wanda hakan ne dalilin mutuwar mutane da dama in ji masu sa ido a wannan yakin. Sai dai kafar yaɗa labarai mallakan gwamnati ta karyata wannan zargi na 'yan tawaye yayin da aka kai wannan hari garin Dauma da ke kusa da babban birnin Damascus. Sai dai kungiyar nan mai sa ido da ake kira a da turanci Syrian Observatory for Human Rights mai babban ofishinta a Birtaniya. Ita da kungiyar ba taimakon kiwon lafiya ta Syria da Amurka wacce ake kira SAM a takaice sun ce akalla mutane 30 ne aka kashe a garin na Dauma a jiya Asabar bayan wani harin da aka kai ta sama yayin da wasu da dama suka samu rauni yayin da kungiyar ta SAM ta ce an auna bom din mai sanadari a asibitin Dauma ne shi kuma shugaban kungiyar Observatory Rami Abdulrahman bai gasganta amfani da wannan makami mai guba ba Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana bin lamarin sau da kafa a gabashin Gauta ta ce kuma idan har an yi amfani da makami mai guba to ka a ga laifin kowa illa Rasha wannan sabon fadan da ya saki barkewa ne bayan da wani bangare na 'yan tawayen da ke Gauta suka amince su gitta zuwa bangaren da 'yan uwan suke a arewa maso gabashin Aleppo mutane uku ne suka mutu yayin da wasu da dama suka samu rauni daban-daban a lokacin da wata mota ta auka cikin cincirin da mutane a jela Asabar hawa kuma bala'i na uku ya ƙara faruwa ne lokacin da direban mota ya harbe kansa cikin motar duk wannan ya faru ne arewa maso yammacin birnin Moyenstar na ƙasar Jamus inji 'yan sanda mai magana da yawan 'yan sandan Andrew Bode ya ce yanzu haka masu bincike suna nan suna tantance bayanan da wasu shaidun gani da irin suka ba su wanda ke cewa wasu 'yan sanda biyu sun gudu daga cikin motar Hawa kuma 'yan sanda na binciken wani abu ko kuma kulli da suka samu cikin wannan motar. Jami'an suka ce daga cikin mutane 6 da suka samu rauni yanzu haka suna cikin mummunan yanayi. Wurin da wannan motar ta auka dai sanannen wuri ne da ke da cincirin don jama'a saboda yawan shagunan da ke wurin. Kana yana kusa da wurin ibadar nan mai cike da tarihi. Ga bisa dukkan alamu an auna mutane ne da ke zaune a wajen shagunan shan kofi da kuma lokacin da suke shan hantsi gaba ɗaya. Magajin garin birnin Moyenstar Marcus Lewe ya shaida wa 'yan jarida cewa daukacin jama'ar Moyenstar na alhinin wannan lamarin kuma yana mika ta'aziyarsa ga 'yan uwa da ga 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu yayin da su kuma waɗanda ke kwance asibiti ya fatan Allah ya ba su lafiya sai dai ya ce kawo yanzu ba wani bayani game da dalilin kai wannan harin ita ma shugaba Angela Merkel ta bakin kakakinta ta kadu ta ce ta kadu da jin wannan lamarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Tsohon shugaban kasar Brazil Luis Inácio Lula da Silva wanda aka yanke hukuncin zaman gidan yari daga ƙarshe ya mika kansa ga ƴan sanda a jiya Asabar kwana daya bayan ya shiga wasan buya da ƴan sanda da aka ba su umarnin su kama shi. Da Silva ya bar ginin kungiyar ma'aikatan karfe karafa ne inda ya nemi mafaka kuma wurin da yake kewaye da masu gadin sa. Da farko dai magoya bayan nasa sun yi kokarin hana shi fita daga wannan ginin amma dai daga bisani ya fito kuma da kansa ya shiga motar ƴan sanda wacce ta wuce da shi zuwa charge office din da ke Sao Paulo.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Makon jiya mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya sake nana ta kiraye-kirayen da masana suka jima suna yi game da tasirin koya yara karatu da harshen uwa. Saboda ga misali a kasashe da suka ci gaba kamar su Jamus ko China watakila har ma da India da harshen uwa ake wa yara tubalin karatu a makarantu. Amma fa ba a kasashe masu tasowa kamar Najeriya ba inda har gobe ake daukar iya magana da turanci tamkar mutumin da ya ilmance kenan. Ga ci gaban hirar da mai martaba Sarki Sanusi da wakilin sashin Hausa Mahmud Ibrahim Kuri game da wannan batu.
Ina ce miki sarki wani al'amari da mai martaba ya rinka batu a kansa shine shi ma cewa ya kamata masanan mu musamman marubuta su yi wani yunkuri na fassara littattafan nan na kimiyya da ake da su zuwa harshen uwa din nan. Watakila wannan dima yana da dasaba da magana da mai martaba ke yi ban sani ba ko Allah ta miki sarki za a yi karin haske game da wannan batu.
Abu ne wanda ya kamata hukumomi su karfafa. In aka duba tarihin daular musulunci lokacin da aka samu daular Abbasids Abbasiya lokacin da thakafar musulunci ta yadu karkashin sarki Al-Ma'mun dan sarki Harun al-Rashid. Ai abinda suka yi abinda ake cewa translation project suka dauki littafai da aka rubuta da harshen Greekanci da harshen Latin da harshen Syriac aka fassara su zuwa Larabci. Shugabanni su suke wannan idan yau shugabanni suka nuna cewa suna son a yi ilimin da harshen Hausa to su ne za su bada goyen baya idan scholarship ne idan funding ne a jami'o'i a samu a kirkiro haruffa da lafuzza da rubuta kamusai da kuma training yadda mutumin da ya zama likita ya zama engineer zai iya ya koyi harshen da zai iya amfani shi a wata. Yanzu kwanan nan Aisha Dr. Hadiza Garadenci ta buga wani littafi akan wato kalmomi na likitanci da suka shafi haihuwa da aka fassara zuwa harshen Hausa. Ita haduwa ta yi tana likitanta ta hadu da malami wanda ke shin shugaban sashen harshen Hausa na Jami'ar Bayero. Ita ce fassara masa abinda take so da harshen fuskar likitanci shi kuma ya samo kalmar Hausa da ta dace suka ba su suka wannan littafi. Aka samu kalmomi za a yi amfani da su. To kaga wannan abu ne wanda mutane suka yi akan kansu da kokarin kansu. To ka duba ka ga da a ce hukuma ce ta shirya ce wannan tsari littafai nawa za a yi. Abinda ya shafi likitanci, abinda ya shafi engineering, abin da ya shafi harkar noma, abin da ya shafi harkokin sana'a yadda za a fassara su a karantar da su har shi lissafin duka sai yi.
Daya daga cikin wasu matsaloli da ke hana ci gaban ilmi a arewacin Najeriya ba karantarwa cikin harshen uwa shine rashin kulawa da malaman musamman a makarantun firamare. Duk da irin yabo da shugabannin jihar Adamawa suke samu malaman makarantun firamare a yankin sun koka kan hali da suke ciki kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kone ya aiko mana.
A yayin da jama'a ke yaba wa gwamnan jihar Adamawa Bindo Umar Jibrilla, su kuwa malaman makarantun firamare a jihar Kokawa suke yi.
Sunana Famori Bitrus malama ce ni. Ni tun aka dauke ni aiki da NC na shiga aiki kafin ma inje in yi degree 2006 zuwa yanzu ai na samu ya kamata in samu promotion har guda uku amma ban taba samuwa ba tun na shiga. Bayan shekara uku ya kamata ai promoting naka to amma da muka zo muka samu kanmu yanzu ya kamata yanzu ina da daga level 7 ina level 10 amma still har yanzu ina level 7 kuma ba ma ni kadai ba muna dewa akwai wa'anda ma wa'ansu aka dauke sun daga 2000 wa'ansu 2004 su ma har yanzu.
Sunana Aliyu Ahmed malami ne na primary school ina da masallaha kan kamar misali yau shekara 10 kenan ba promotion as promotion nawa a yau shekara 10 a gani sannan a cikin 10 nan kuma ba maganar yali increment a wannan shekara 10 nan idan ka duba makarantar mun da muke wanda bangaren secondary wanda bangaren primary wanda kuke tare su a secondary kuma su yafiya daidai inda kamata amma mu kuma namu ya saya sannan kwanan baya nan kara ma wasu kadan wanda mu mutu ga mun na same level the same everything amma ya kara ne da misali kaman 7,800 a wannan ke a nan primary kenan fa nake magana ma kenan daga wannan in ya hadu ya yi yawa ya ciki abun ya ciki abun da ke kashe ma malami jiki gaskiya in har yi niyan aiki.
Sunana Hassan Bello. Na farko akwai kwanakin baya mun samu tsaiko na rashin biyan albashi na watanni 5 zuwa 4 sai a cikin ka bi wata 5 sai a baka wata 1 to Allah ya zo ya taimaka dai mun rage yanzu muna bin wata 1 ne so bacin haka kuma maganan albashi karin matsayi rabuwa na yanzu da promotion shekara 11 ne 2007 shine last promotion na.
Tahira da nai da shi shugaban kungiyar malamai ta kasar rashin jihar Adamawa Comrade Rodney Nathan ya tabbatar da wannan batu na rashin biyan malaman karin albashi bayan sun samu karuwa na matsayi da kuma karin shekara da ake yi da kuma allowance din hutun su.
Muna da damowi da dama waɗanda muka zo muka gada wanda kuma muna bi sawu da kafa mu tabbatar an yi su a cikin wayannan damowi mun zo mun gaji albashi na wata 6 wata 5 ba a biya a lokacin mun zo kuma promotion tun 2011 yali increment ne tun 2011 promotion tun 2008 ba a yi a primary school su kaga wayannan damowi ne live grant mun shekara 5 ba a biyan sa amma ina farin ciki da ya maka cewa yau albashi muna bi na wata 1 ne so damowin mu yanzu musamman shine a bangaren promotion yali increment da upgrading su ne matsaloli wanda muke fuskanta to matsaloli ne wanda kuma sau in ka duba tun 2011 ba a promotion tun 2000 yali increment amen tun 2008 ba a promotion so kaga samun shekaru ne kusan shekara 9 ba a yin promotion so yana da wahala ka samu a yi shi a take ba to amma mun zo na da commissioner da chairman Nasbeb mun yi memos ba daya ba ba biyu ba wanda shi mai girma his excellency ya approve saboda a ga cewa an addressing wannan issue na promotion wanda a yanzu na tabbatar maka cewa gwamnati tana neman hanyoyi da kuma tana kokari yadda za ta yi ta ga ta solve issue na promotion a primary school.
Kokari da ne jin ta bakin shugaban hukumar ilimi bai daya na jihar Adamawa Alhaji Muhammad Hassan Tungo bai nasara ba. Koke irin waɗannan abu ne da ya mamaye hukumomin ilimin firamare a fadin jihohin arewacin Najeriya. Dalila da yasa kenan daga lokaci kakan ji zanga-zanga irin haka. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Yola.
Duk da koke ta ko ina ta fuskar ilimi musamman a arewacin Najeriya wata kungiya ta kasa da kasa da ke fafutuka kan harkokin ilimi musamman na diya mata da ake kira Action Aid International bayan shekaru uku tana tallafa harkokin ilimi a jihar Sokoto kungiyar ta kaddamar da wani taro a birnin Shehu don duba irin ci gaba da ta samar ta fuskar ilimi cikin shekarun nan. Suya ba Yakubu Jibrin ita ce shugabar shirye-shirye na kungiyar Action Aid wacce ta wakilci shugaban kungiyar a wajen wannan taro ga kuma abin da ta ga Maryam Ato Muhammad.
Cikin ikon Allah an samu nasara saboda an hada hannu da iyayen yara da malaman makaranta da su yaran kansu da shugabannin al'umma wanda suke kula da irin tafiyar da ake tafiyar da ilimin yara. a makaranta to ko da yake mun sa hankali ne akan yaya mata a halin yanzu lokacin da aka fara akwai rashin zuwa makarantan yara mata na farko in an zo makarantan kuma a shafuɗe suke a aji daya tare da duka maza to wayansu iyaye sukan ji tsoron to yayansu makaranto irin wannan saboda al'ada irin na Sokoto to sa da maka aka gurraka jama'a suka hada kansu aka bude ajujuwa musamman don yaya matan da kuma abubuwan da suka shafi rayuwarsu a makaranta kamar bandaki da masai kenan na mata daban da maza daban kuma aka samar da ruwan sha ingantacce a makarantu wanda ba sai yarinya ta tafi da nisa ta tafi komawa gida don neman shan ruwa ko kuma shiga bandaki ko da shi kana al'ada za ta iya diba ruwa ta shiga bandaki tai abin da ta yi ta zuba ruwa banda ba matsala to hakan ya taimaka kwarai da gaske wajen kara yawan ƴaƴa mata da suka fara zuwa makaranta a halin yanzu an samu ƙari a wannan kuma sannan an sami ƙari wajen kokarin da suke yi misali wajen yin lissafi da kuma kwarewa wajen harkan turanci da kuma sanin wasu bangarori na ilimi a makarantun da suke so saboda haka mun samu nasara kwarai da gaske
duk da irin nasarorin da shugabar ta bayyana cewar an samu game da shirye-shiryen akwai waɗansu bukatu da hukumar take son cimma inda ta ci gaba tana cewa
mu dai a halin yanzu zan iya cewa hakan mu ta cimma ruwa amma akwai ƴan wasu abubuwan da har yanzu suke dan cin mana to a ƙarya don har yanzu akwai yawan yaran da muke bukata a ce an samu karuwansu a makaranta har yanzu mu samu wannan gaba daya ba sannan kuma in kika lura har yanzu wasu makarantun akwai rashin abubuwan more rayuwa kamar su ingantaccen ajiyar koyarwa rashin guraren zama da kuma rashin malamai kwararru to wannan yana jawowa ko da a ce iyaye sun bar ƴaƴansu zuwa makaranta su kowa na so ya ga wani irin cigaba take samu to idan aka ba cigaban nan saboda rashin kwarewar malamai ko kuma rashin samun walwala a makaranta to yana jawowa raguwan wanda din sun fara saki ga abin ya koma baya to muna kokari mun ga cewa gwamnati ta sa hannu ta karba wannan tunda mun yi tsawon shekara uku sama ana ganin muna sa ran cewa gwamnati za ta dauka dan an gaskiya mun samu hadin kan gwamnati kwarai da gaske to ba mu so ya zama cewa saboda wannan al'amari an kammala kuma ya zama cewa gwamnati ma ta nada hannunta za koma dan su an koma inda ake da muna so su ci gaba hada kai da al'umma kuma taimaka musu don akwai rawan da kowa zai taka wajen ganin cewa ya mace ta samu irin ilimi da ake bukata
kazalika a wajen taron na zanta da wani mamba na majalisar dokoki ta jihar Sokoto mamba Garba Bello Yabo wanda ya soma da yabawa hukumar Action Aid akan harkokin da ta yi na haɓaka samar da ilimi musamman na ƴaƴa mata a jihar Sokoto ga kaɗan daga cikin yadda zan tarauta mu ta kasance
da farko zan fara godiya ga Action Aid da suka zabi jihar Sokoto cikin jihohin da za su yi wannan aikin kuma kamar yadda kika lura sun dauki makarantu 24 da kananan makarantu 14 kananan secondary da manyan secondary guda 10 kuma sun dauki makarantu masu maza da ƴan mata wanda yake aikin da suka yi a cikin waɗannan makarantun abinda muka gani a yau ya tabbata mun da cewa zuwan su ya amfani kwarai da gaske musamman ma muka duba makarantun da ƴan mata suke irin matsalolin da suke fuskanta na rashin makewayi na rashin ruwa na rashin kayan aiki a lokacin da aka samar da waɗannan abubuwan mun fahimci cewa su ɗaliban sun yi samun kwazon koyon abin da ake koya musu bisa ga sadda babu waɗannan kayan aiki din kuma mun fahimci cewa su kwamitin da ake ce ma School Based Management Committee ko kuma a takaice SBMC ko kuma sunan da na ji ana mashi a Hausance kwamitin sa ido da sa jari sun fahimci cewa yanzu kula da makaranta ya tashi daga hannun babban ma'aikatar ilimi ta jiha ya dawo ga jama'an da suke wurin da makarantar take wannan ba karamin cigaba bane saboda a ce yanzu misali ma'aikata guda ke kula da makarantu ya ta 2000 a cikin jiha yaushe ne har suka zagaya su ga halin da makarantun suke ciki amma iya kasance mutanen da suke zaune cikin garin da makarantar nan take su suke da wannan nauyin ashe komai ke faruwa a cikin makaranta din abin da za su ni ne kai tsaye ko abin da za su zo su magantar da shi ne saboda haka wannan committee na SBMC ko kuma Sa'ido da Sajari kamar da ake kiran shi committee ne wanda zai tabbatar da ci gaban makarantu ko kuma ci gaban ilimi yadda da ake zato saboda mutane ne waɗanda suke zaune a wurin wanda suka san halin da makaranta take ciki wanda kuma suna da basira da kwarewa na taimakon makaranta ta ciyo kan matsalolin da suke fuskanta wanda yake wannan ba karamin cigaba bane kuma ina fatar waɗannan makarantun guda 24 aka fara da su abin da suka fara kada su kasa sannan makarantun da ba su cikin wancan tsari din an riga an buga littattafai wanda za su nuna yadda za a gudanar da irin wannan cigaba din a kowace makaranta da an samu haduwa nan da mai ma'aikatan makarantar ba da ilimi da kuma kula da kananan makarantu da sakatorin ilimi na kananan hukumomi wanda yake za a tabbatar cewa waɗannan shugabannin sun kai waɗannan littattafan duk inda ya kamata a yi amfani da su ba wai kaiwa kaɗai ba kuma su tabbatar da cewa a yi amfani da waɗannan littattafai ɗin don a samu cin nasarar abin da ake son a cimma wanda yake shine kyautata ilimi a jihar Sokoto insha Allah.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
A jihar Katsina kuma hukumar ilimi bai ɗaya ta jihar ce ta gano wata hanyar sa yara zuwa makaranta samar da kayan makaranta ko uniform. Alhaji Lawal Buhari Daura shine shugaban hukumar ilimi bai ɗaya ga kuma yadda ya gano cewa kayan makaranta na ƙarfafa gwiwa ko ya kuɗaitarwa yara zuwa makaranta. Kamar da yi wa Zaharaddin Sani ƙarin bayani.
Domin na raba waɗannan uniform ɗin a wurare da dama kuma na ga akwai canji. Kuma a ƙasar Bauri, masarautar Daura, akwai wata makaranta ta DM Fulani ana ce mata Kambasawa. Naje na ishe su ginin ajin ma ya rushe wasu sun janye ɗiyansu ba su zuwa makaranta saboda rashin wannan al'amari amma yanzu na ƙarfafa musu ƙarfin gwiwa na kowace mun san kallon uniform na kuma kai musu uniform sai na ishe yaran sun zo makaranta da na ba su uniform din tsakanin da Allah sun zo da dama kana akwai wata makata a ƙaramar hukumar Daura da yake cewa Shamadara ita ma haka farkon zuwa na yaran ba su kai 20 ba amma ran nan da na koma wallahi na ishe yara sun kai 80 kuma dukan sakamakon ba da uniform da nayi domin har karshe ma wasu uniform din da yansu kariya sakai wasu ba samu ba na musa kallo kuma sha zan je da wannan uniform din
wannan bukana yin shi ne na kana koko daga office kuke
muna yin shi daga nan office ne saboda mene muna neman ya za mu sami yara a makaranta shi kuma wannan office din duk hanya da za a bi a ga cewa an sami yara ita ya kamata mu bi ita ce muke bin wannan hanya bakin gurgudu ga cewa hakata cin maruwa
kamar yanzu za a iya kiyanta irin yawan ɗaliban ko kuma makarantun da suka amfana daga shi wannan uniform na makaranta
eh akalla zan iya ce maka cika kuma katuru guda biyu da ita Kambasawa din nan da ita wannan Shamadara tabbas okay akwai kaya akalla makarantu uku wannan kaya ita ma ina gita ina duba aiki ni na ga ginin aji one block of three classroom ne ko yaro saboda haka naga na tambaya sai aka ce ai ba a makarantar boko na tamturi yan suka ce eh suna da bukata kuma sun ne ma ba a musu ba nace da Allah za a share masa hawaye na shirya suka kawo yara nazo na ai share nan ko ne na ba su uniform su ma zan kaje makarantar ga kaga makarantar ta uku kenan na sun na shigo nan kasar Mani akwai wa Aliyaba primary school na ce wa zai karanta mun Fatiya wani yaro da ya karanta Fatiya ya miƙe nan take na dauko uniform na ba su na jina ba daya biyu ne ko uku a wurin su ma domin in encourage nasu na bada wannan uniform din sai sabar unguwa ana cikin Katsina wanda akwai yan gudun hijira wanda su ma na samu labari cewa rashin uniform din nan yana ci musu tuwa kwariya kuma ya hana su zuwa makaranta akalla da na shiga wannan wurin shi ma na raba uniform ta kusa 30 na ba yara ana
ya kiyasin abin da kuka kashe a wajen yin wannan uniform
eh to wannan uniform din a kiyasi akalla zan ce maka na kashe kudi sun kai akalla 300 a wannan uniform din da aka ba raba ma yara da
ba ga shi uniform kamar mun kewaya wasu makarantu mun kamar ana gyaran in ce irin su kujeru da dai tebura da dai makamantan su to akwai wani karin bayani za ka yi akan haka
ana gyaran kujeru domin ta wannan gwamnati mai ci yanzu ta da latin Katsina Alhaji Ahmed Bello Masari shi kanshi ya ba da gyaran makarantu ni kuma na kan zaga ko ta makarantar na zaga in na ishi kariyan kujeru nan take zan ba da aiki da rar leba zan kira yan masa zan ce kira mun mai walda ki kira mai ci nake da shi nawa za a baka gyaran kujeru ce ka za a ba shi mu magana da shi a kuma biyan shi kuɗin sa da haka muke ta yi muna samun kujeru domin muna so kujeru su wadata a makarantun hatta tagogi akwai makarantu yanzu haka in ka je kasan mai Adua akwai wata tsauri primary school tana shekaru ba ta da masai amma yanzu ina zuwa na kira nace a kira a zo a Kwarai gina masa matsayi. Haka garin Ganga Primary School ginin nana yanzu ana gina masasha. Allah na ce a gina koda guda hudu ne wanda mutane wanda za su samu to dan haka da Allah hakki ne na kowa da kowa a hadu mu ga cewa an gyara. Dan haka kula ba ta makaranta ba ta kuma makaranta bace kade hatta su mutanen gari ya kamata su
akwai wani albishir ita wannan hukuma ta ka take da shi ga su al'umma musamman masu ƙaranan ƙarfi cewa shi wannan ilimi na bai ɗaya shine ilimin da ake fara samu tun daga tushe.
Gaskiya albishir din zan ba al'umman mu na jihar Katsina shine kamar da muka dauki alƙalin yin fam din nan da kan Allah za mu ci gaba dai kuma littafai insha Allah za mu ci gaba da badawa kuma kujeru za mu ci gaba da bayarwa za mu ci gaba da gyaran su da kuma yin sababbi domin kamar Ubek yanzu in ka je inda dai na ziyarta na je a daura akwai Muhammad Buhari Primary School da Madawake Abubakar Primary School ana rumbetin nasu baki daya kuma hatta kujeru baki da suka ka domin naga kujerun ma har an fara yin su akalla yanzu an samu kujera ta kai 500 wanda naga cewa an yi wanda har na mai magana gyaran nace idan suna yi walda din da Allah su yi kokari suna yin round domin ta sami karfi dan rashin karfin ta shike sa yaran na kakkarya su yadda Allah wannan gwamnati a shirye take ta ga cewa ilimi ya inganta yanzu kamar mai girma gwamnati yana gittawa ne mar raba kankara akwai primary school tana nan wanda gwamnati na gitta ga yadda take ya tsaya ya shiga ya kuma bada aikin ta nan take da Sambo primary school funtuwa da aya akalla kuma kantu sun kai 20 wanda daga Ibek an bada su an ce aje ayi rubetin nasu ba dan koi ba yake wannan domin akai ilimi kusa da mutane kuma a samu su shigo su yi dan duk karfin gwamnati ta yin wannan ne domin ta encouragement nasu zuwa ga shiga makaranta.
Haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilan mu da kuka saurara da kuma Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ne sahabo Imam Ali zan daki ta sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.